أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجرنا من النار. باقي ومسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أتين در الله داداتي وارغ ورنسا رأيوم تاسا جكا وازوا قوانا يمشي رجوما وانا أيوهما شاوثني قوات رمضان شكار هجراء الدريم قودة أربعين دا شدا ومشي قبدا تفسير القرآن ميجر ماشي وانا سورة سورة البقرة هي منزيا كشي آية تدريدا تدريدا تلاتين دا يوغام تاشي آية تدري جودة ثلاثين دو والوالدات يربين أولادهن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
نعم. الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. Walwalidatu huwaye da suka haifu, huwaye mata da suka haifu, mutallaqatun aw ghayru mutallaqat, wadanda aka sake su ko wadanda suna nan cikin ijiyar auren mazajen su, wato uwa da aka uwa da ta haifu an sake ta ne ko tana nan tare da auren igiyar aure ta wannan miji nata da ta haifu da shi, to a kayan su ake magana. Wannan siyaki ayun da ya magana kayan mas'ala ta arba'a da kuma al-abana, shayarwa da kuma reno, mas'aloli guda biyu. Allah ta'ala ya ce uwaye da suka haifu ko dai waɗanda aka sake su ba sa tare da kemijin da ya sake su amma sun haihu da shi, ko kuwa suna nan cikin igiyar auren mazajen nasu amma dai sun haihu, Allah ta'ala ce yurti'ina auladakunna su shayar da ƴaƴayen su ay liyurti'ina su shayar da su su shayar da su wannan umarni ne Allah ta'ala ke wani irta'u min khasaisil wilada shayarwa tana daga cikin haƙƙoƙin da suka shafi haihuwa ita shayarwa la min khasaisil zawjiyya ba tana daga cikin haƙƙoƙin auratayya ba koda babu igiyar aure shayarwa da haƙƙi ne yana nan ba maganar koda aure ko babu na fata mun gane wannan yawwa Allah ta na wala hada warada fil hadisi adalilin haka ne ma zo a cikin hadisi annaha haqqu bil waladi ma lam tatazawwaj cewa uwa ita ne ta bi cancanta da reno shayarwa da renon ya bata tarbace a ba ko da arabu aure ya kare amma kuma akwai ya to mahaifiyar dan ita ne ta cancanta da renon ya wanda ya kunshi shayarwa aka yayin shi ba a kwacewa yaro daga wajen mahaifiyarsa a lokacin da yake ƙarami ita ne mai haƙƙin shayarwa da kuma reno an gane wannan ko haulaini kamilai shekaru biyu cikakku ai sanataini kamilai shekaru biyu cikakku to amma wannan iyakan cewa shayarwa da shekaru guda biyu cikakku liman arada an yutimma raba ga wanda ya yi nufin ya cika shayarwa shine shekara to wannan aya fadin Allah ta'ala wal walidati yurdina auladakunna hawlaini kamilain da ayan da ke cikin suratul ahqaf da Allah ta'ala ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra da daukar ciki da kuma yayewa shi ya watanni 30 to da wannan malama suka ce wata 6 shine karancin lokacin da yaro zai a ciki kafin a haife shi wata 6 shine illatu muddatul haml karancin tsawon lokacin da ciki zai zauna a haife shi wata 6 haka malama suka yi bayani fa'idar wannan tana bayyana ne a auri mata wata 6 ta haihu ka san da yawa sai ana zargi ko kiyaye ta haihu da wuri kila ba ɗansa ba ne to ɗansa ne in dai ta yi wata 6 dalilin ayoyi guda biyun nan aya ta farko da na ambata su ta laƙa Allah ta'ala ya ce wa hamlu wa fisalu 30 da goyen cikin da yayewa yaron watanni 30 wannan kuma Allah ta'ala ya ce haulaini kamilai shayarwa shekaru biyu cikakku shekara biyu wata nawa ne 24 idan aka ɗebe wata 24 daga watanni 30 saura nawa wata 6 to shine karancin yanda ciki zai zauna a cikin shi da ka in dai mutum ya auri mata sai ta haifa a wata 6 da aure ɗansa ne ba tanta ba an gane wannan ko amma idan ya kasa da wata 6 to akwai alamar tambaya babba ba karama ba sai fa idan dama an ɗaura aure ne kanta taro sun yi da kone to wannan kuma magana tanta ma a kai an fahimta ko kuma wata fa'ida har ila yau idan shayarwa ta haura shekara to ba ta da hukuncin raba'a duk shayarwan da ta wuce aka yi bayan shekara to ba hukuncin da ya shafi raba'a bai shafe ta ba duk hukunce-hukunce shayarwa ba za a ta'allaka shi da shayarwan da ta wuce shekara ba saboda ka'ida da shari'a ita shayarwan tana da hukunce-hukunce masu yawa daga tana haramta aure idan mace ta shayar da yaro to ta zama uwarsa ta wajen shayarwa ba zai aure ta ba ƴaƴan wannan matar ba zai aure su ba sun zama ƴan uwansu na shayarwa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuharimu min ar-ra'i ma yuharimu an-nasab duk abin da ke haramta ta nasaba to yana haramta ta shayarwa yanzu kanwarka ai ba aure ko to haka wanda aka shayar da ku tare ita ma kanwar ka ne ta shayar ma baba da haka matsalar shayarwa tana da fa'ida kwarai daga sai a tantance haka ne ƴaƴan mijin ku wanda ta shayar da ya su ma babu aure da ka babu aure
an fahimci masala ko? Lokacin da ta shayar da shi tana da aure, ‘ya’yanta haramu ne gare shi, haka nan ‘ya’yan mijin matar da wata mata su ma haramu ne a gare shi, duka sun zama uwansa da shayarwa. To amma idan shayarwa da aka yi ta bayan shekaru biyu sun wuce, daidai yake da kowane irin abin shayarwa, kamar ba wa yaro kunu ne ko wani abu, bai da hukunci a shari’a. A bisa wannan ne malama suka ba da fatawa game da mutumin da ya sha nonon matarsa, ba ta haramta gare shi, saboda me, ai shi babba ne, wani shayarwan ba ta da wani hukunci a shari’a. Kuma akwai masu ganin idan ya sha nonon matarsa ya zama ta haramta gare shi ba, saboda ai ya wuce shekara biyu. Dole sai ya zama shayarwan an yi ne a tsakanin shekara biyun nan, sannan ya haramta aure. Allah ta'ala sai ya ce ne matsara da alicin maraba, amma ga wanda ya nufi cika shayarwa. Wannan ke nuna mana ashe ba sharadi ba ne, ana iya yayewa yaro ko da bai kai shekara biyu ba, wata 15, 18, 14 ana iya yayewa in akwai maslaha kenan. Ko akwai da daidai ya halatta ne. Shekaru biyu su ne cikawa ga wanda suka yi nufin cika shayarwa, to ba wa shekara biyu. An gane ko? Malam cewa irta'u ya kunu wajiban, shayarwan da uwa za ta yi yana kasancewa wajibi, wa ya kunu manduban kuma a wani yanayi yana kasancewa mustahabi, ba wajibi ba. Fannadabu inda istima'i salasati shurutin, shayarwa yana zamowa mustahabi ne yayin da ya cika sharuɗa, to nan ba dole uwa ta sha da ɗawa in ya cika wannan sharuɗa, shayarwan ya zama mustahabi ne ba dole. A shartul awwal, sharadi na farko, qudratul abi ala al-istija, ya kasance uban ɗan yana da ikon biyan lada a wutar da shayar, ya zama yana da ikon biya a shayar masa da ɗansa, to nan bai zama dole uwa ta shayar ba. Kasa akwai al'adun da su a al'adar su ba sa shayarwa, amma biya suke a shayar kamar Larabawa, eh su ba sa shayarwa yawanci sai su biya a shayar. Wanda Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a bisa wannan tsarin Halimatu Sadiya ta shayar da shi. To idan uba yana da halin da zai iya biya a shayar masa da ɗansa, to yanzu ba dole ne uwa ta shayar da yaro, in ta ce ba za ta shayar ba ba matsala. Sai dai ba kowace mata ake ba ta da ta shayar ba, saboda shan nonon yana tasiri ga tarbiyyar yaro. Kaga ba za a ba da yaro musulmi ga mace arniya ta shayar da shi ba, ba zai yi ba. Ko musulma ce kuma wawaya mara hankali, sai ɗan ya tashi wawa mara hankali, dole za a bayar sai an tantance wace irin mata ne. To haka idan har ya kasance uban yana da ikon biya biyan lada, to wannan ba dole uwa ta shayar ba. Wa shartu sani, sharadi na biyu, qabulul walad li labani al-ghayr. Na biyu, a shartu sani, sharadi na biyu, wujudu ghayril ummi, ya zama za a samu wadda ba uwar ba, an samu wata mata da za ta shayar. In an samu wata mata da za ta shayar, ba dole uwa ta shayar ba. Kuma da Allah ta'ala ya kaddara ga Annabi Musa alaihi salam ko da aka zo aka yi yadda da kowace mata, sai da aka nemo mahaifiyarsa. Wa shartu sadi, shar'i na ku, qabulul waladi li labani al-ghayr, bayan an samu mata da za ta shayar, ya kasance ɗan yaron zai yadda ya karɓi nonon wannan mata, ya yadda zai karɓa. Shi ne matsala Annabi Musa alaihi salam, da aka kawo mata gaba ɗaya ki yadda da karɓan nonon kowace, kuma kafi jariri an kawo shi ko? Ko matan Firauna ta ce kar a kashe shi, har Firauna ya ce a je a kashe shi, saboda a lokaci yana kashe jarirai ne, duk jaririn da aka haifa yanka shi ake, saboda bokayensu sun gaya masa za a haifi wani jariri mai suna Musa, shi zai sanadiyyar halaka shi. Zai ɗauki mataki, duk da an ga mace da ciki za a kula da ita, tana haihuwa sai a ɗauko jaririn namiji da yanka. Ba ma shi Annabi Musa alaihi salam da Allah ya kaddara tsarinsa da ba wanda ya sai canza, ta haife shi aka sa shi a kwati ko sai hanyar gidan Firawuna. To a lokacin da aka zo sai ya ƙi ya karɓi nonon kowace mata, Allah ya hana wa haramna alaihi baradiha duk Allah ya rauta masa karban nono ko wace mata da shayar har sai da aka nusar da su zuwa ga mahaifiyarsa ta zo ta ta shayar da shi kuma aka biya ta da kaga wani kun Allah ta hankalinta ya tashi ba tsananan da yake ba sai gashi Allah ta'ala ya bayyana mata danta ta shayar da shi kuma aka biya ta kaga wani kun Allah ko eh faradadnahu ila ummihi kai ta qarra ainuha wa la tahzan to da kai idan har ya kasance zai yi dai karbo nonon wata mata wadannan sharuɗa uku idan suka cika ba dole uwa ta shayar maka da ɗanka ba in ta ce ba za ta shayar ba ta da dai ya zama na farko uban yana da halin biya wata ta shayar na biyu a samu wadda za ta shayar ba uwar ba na uku kuma jaririn ya yarda zai karbo nonon wadannan matan da aka samu yanzu ita matarka ba dole ta shayar da yaro ba in ta shayar mustahabi na ba ta gane ku ba amma kuma ya fi cewa shayar saboda akwai alaka ta kauna tsakanin uwa da yaron da ta shayar da shi akwai wannan alaka ta ka zai fi cewa shayar wal wujubu inda faqad wahid minhuma to shayar uwa ta shayar da danta yana zama wajibi yayin da aka rasa ɗaya daga wannan sharuɗa ko ban bai da halin biya ba san wata mata da za ta shayar ba ko kuwa bai karɓi nonon kowace mata ba yanzu dole uwarsa ta shayar dole ta shayar da yaro kara kuskur a ce za a ba shi madarar gwangwani wannan duk sai an shiga matsala ake da madara na wannan madaran ba ta ɗauke da sinadarin da yake daidai da nonon uwa ittifaqan duk masana lafiya sun tabbatar ba abincin da ke gina jikin jariri ya inganta lafiyarsa fiye da nonon uwarsa da haka makanan madara sai in bayan da aka yi ne an gane ko Allah ta'ala ya ce a da aka yi aka rasa wannan sharuɗa dole uwar ta hakura ta sha da ɗanta in aka rasa wannan sharuɗa duk irin muskulawan da mijin ya yi mata ko uban ɗan ya mata dole ta hakura ta sha da yaro dai hakuri ka so wata mata saboda takaicin rabuwarsu da mijin sai ta ki shayar da yaron ta ce ga ɗanka nan a cire yaron a nono a bai da shi ai ba ta kyauta ba me ya laifin yaro ko uwarsa ya yi laifi ta ka dole ta yi hakuri ta shayar da shi kawai Allah ta'ala ce liman arada an yutimma wada'a amma ga wanda ya nufin cika wannan shayarwa shi ne shekaru biyu cikakku wala ziyadata alaihi babu ƙari a kai shekara ba ƙarawa amma halatta a rage inda maslaha inda maslaha iya ragewa a yayin yaro bai kai shekara ba kamar a ce irin laruri na mahaifiyar kila ta san wani cikin da wuri ko wani uzuri dai na daban a iya yayewa yaro an gane wannan ko kuma ya wadatu da wani abincin zai iya cin abinci daban ko da ba nuna uwa a iya yayewa kafin wannan shekaru biyu Allah ta'ala ce wa alal mauludi lahu ay al abu kenan yana ya wajaba akan al mauludi lahu wanda aka haifa masa jariri shine uban dan kenan shine azzawj miji ko kuma uban dan da aka haifa masa yaro abul walad ya wajaba akan uban wannan yaro da aka haifa din rizquhunna ay tu'am walidat ciyar da ita wannan matar uwar yaro ya wajaba kayan shi wannan wanda aka yi wa haihuwa shine uba al maulidi da mutum maulidi da wajibi ne ciyar da wannan matar a kayan mahaifin shi wannan yaro wajibi ne a kayan sa an gane wannan ko yawa sannan kuma Allah ta'ala ya ce a wakiswatuhunna da kuma tufatar da su da tufatarwa a daidai lokacin da take shayar wannan wajibi ne a kayinsa ya ciyar da wannan uwa matar kuma ya mata sutura ai jego ana fata kaya ne ba dole ya mata zani na jego ya mata sutura kuma ya riga ba ta abinci dole ne in kunna mutallaqatin min al-mawlidi law idan sun kasance sakakku ne daga shi mijin da aka haifa wannan ma'ana mijin ya sake ta to har yanzu wajibi ne a kayinsa ya ciyar da ita kuma ya mata sutura duk da ba aure ba saboda me tana shayar masa da ɗansa ya ciyar da ita kuma ya mata sutura wannan wajibi ne shi yasa wata Allah ta'ala ya ce fa in arda'ana lakum fa atu wanna usura wanna idan har za shi har muku da ƴaƴanku to ku ba su ladan kaga abu nawa kenan kamata ka bata abinci kamata sutura kuma ka biya ta lada yasa duk wanda ya saki mata tana jego akwai sauran aiki ba rabu ba wallahi wani sai gara ba ka hakura ta jego a gidan naka ya musamman idan abin ya kai ga rigima aka ji gaba da kai sai an tsiye ka ai ciniki nawa zaka na bata yan ciniki abincin ta na safe nawa zaka ci na rana nawa na dare nawa sannan kuma ga kudin sharuwa ya ba bi na ce duk wata ya ka bata kamar 50 misali ko 30 kuma salarin ka 60 ne ya za yake ai gara ta dawo ko Allah ya sauke to abun ne yawanci ba a bin kaida kawai zalunci ake amma kaidar shari'a dole ne ka ciyar da ita kuma ka mata sutura koda ku bata gidanka in dai tana shayar baka da yaran Allah ya sa ku dace نعم لعدم بقاء العلاقة النكاح الموجبة لذلك سبب رشن ونزور علاقة عورتي التي وجب تحقق معنى تند باب أوري ذكاني تدول سلي سياتي لإتا يمت السرع مبياتا لعلا أم فإنت أقول دوان الشيد منا ونبون أبن دا ديوة سمتا نسكي أسكما تد تكي قوتنا شاروا amma saboda shi imani sai kaga mutun ya rabu da ita ba ruwan sa wani sun dan yana jariri ba zai fara ganin nan ba sai ya fara yawo yayi wayo tun yana jariri ne sabuwar ba abin da ya dame shi da ita kaga wannan zalunci ne wannan yanzu nan ne dan yayi wayo ya fara amfani kuma zai ga dara ce dan sani ko sai nan to dole ne ya kula da wannan haƙƙi ne da shari'a ta dora وفي الآية دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لعجزه ما شوانا آية دليل لعجزة واجب تنشيط ديار أكاية بحي فيسا لعجزه سبو دشيارا بدئ يتشير أكاية سبا وانا آية نانونا تشيه وواجبين أبايا تشيه دلنسا فاني الله تعالى وعلى المولود لمورزق هن وكسوة هن بالمعروف kana nuna wajibi ne uba ya ciyar da ɗansa wajibi an gane wannan ko har zuwa lokacin da zai balaga ya kai yanda zai iya nema da kansa to anan ciyarwa ya sauka sai fa idan bayan ya balaga yana da larura na rashin lafiya ba zai yi sana'a ba to har yanzu uba ne ci gaba da ci da shi idan mace ce kuma har zuwa a yi mata aure a kai ta dakin mijinta to daga nan ne ciyar da ita ya kare an fahimta ko Allah ya sa mu dace wajiban ulama wa ala annahu yajibu ala al-abi nafaqatu auladihi al-athfal alladhina la mala lahu ko malama sai yajiba ya cewa ya wajaba kayan uba ya ciyar da ƴaƴansa kanana waɗanda ba su balaga ba kuma alhali ba su da dukiya بالمعروف اي تقدير النفقه بالمعروف شان بكل طاقته والغدن شير wannan ana al'akari ne da abin da shari'a ta sani to kyautatawa gurgudan ikon sa da haka ciyar da yara haƙƙi ne a kayan iyaye abin takeici sai kaga wasu iyayen ba sa bai da hankali wajen ciyar da yara kuma suna da halin eh wani ya guda mu da bukatar kansa kayan ta iyalansa wannan kuskure ne wannan kwata-kwata bai sa damuwa ƴaƴansa a rayuwarsa ba ba abin da ya dame shi sai ya tashi da kuɗi aljihunsa ya fita ya karya a waje bai damu da yaransa mai suka ci ba to wannan akwai sharri babba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mari ithman an yudayya man yaqut aw an yahbisa ambala min yamfa qutum aw kama qala rasul ya yi shi mutum zunubi a ranar lahira ya rike ciyarwa ga barin wanda ya bai ciyar kamar yaranka da yunwa ko iyalanka da yunwa wannan babban zunubi ne a ranar kiyama gara ka hakura da wasu bukatu naka wanda ba na dole ba ka ce da iyalinka. Na fata mun gane ko wani hakau ma saboda mutuwar zuciya zai ke sana ya zauna haka kuma gashi da yara a gida akan wani dalili ko ko ya ce shi kasuwa iya tunda ba jari ba zai yi goma sai ya samu jari akan me da lafiyarka ka bi yaran ka da yawa wallahi wannan haki ne babba ba daidai bane ba har ka ga yara kanana suna yawo suna bara ko ba albashi a yanzu aka ranna akwai yaran da suke bara ba albashi rai bane da uwa da uba a rai amma uban ba abin da ya dade shi ya kashe zuciya ba zai je sana'a ko ya nemi wani abu wannan taki ya koma wannan ba sai ya bar yara da yawa ina kace ga tarbiyya za ta inganta kamar yaran ka da yawa za su yi roko za su yi bara in aka rashin sa hasata za su ko in mace ne ko Allah kiyaye ta girma kuma ba a ba ta abinci a gidansu me kake tsammani da ka dole ne magidanta mu tsoron Allah duk inda za a yi kai kokari kaga cewa daidai gwargwado dai kana biyan bukatun iyalanka da nafaka kuma akwai lada mai yawa wajen ciyar da iyali dukkan nau'in sadaka ba sadakan da take ciyar da iyali lada Allah kara mana riko asiri idan mutum ya yi da kyakkyawan niyya duk abin da kai da dawayin iyalanka lada ne to wannan kenan Allah ta'ala ce la tukallafu nafsun illa wusaha ba a dora ma rai sai abin da za ta yi ta kafu sai abin da za ta yi ba a dora ma rai sai abin da zai iya la tubawa walidatun biwaladiha kada a cutar da uwa akan danta bai halatta ya amfani da wannan yaron a cutar da uwarsa ba bai halatta ba shari'a bi an tukura ala al-irda'i idan tana'at kamar ta hanyar a tilasta mata sai ta shayar da danta al'ali ta ce ta shayar ta ce ba za ta shayar ba bisa sharuɗan da muka ambata a baya uwar ta nuna ba za ta shayar da yaron ba amma akwai uban yana da halin biya an san mata da za ta shayar kuma zai karɓi nonon mata to idan uwa ta ce ba za ta shayar ba kar a tilasta ba kar a cutar da uwa gaba da danta kar ya zama amfani da ɗan da ta haifa wajen cutar da ita yanzu akwai mazan da za ka samu sai matar ta haihu ma zai fara mata wulakanci wallahi akwai irin wani nan da take amarya lafiya ƙalau duk abin da yake so yana yi amma da ta haihu kuma sai ya fara ja da baya yara suna ƙaruwa yana cire ado a gidan ta to bai halatta ka cutar da mata sanadiyar ɗanta ba ko kuwa a kwace ɗan a lokacin da take tsananin buƙatar zama da wannan yaro sai a zo a kwace ɗan ka sa akwai maza ba ko ya sauta kuma sai ya bi ta yaron yana ƙarami ba a yaye shi ba sai ya je ya kwato shi ya cutar da uwa to Allah ta'ala ya hana wannan kar a cutar da uwa a sanadiyar ɗanta da ta haifa bai halatta ya haka ba wala mauludun lahu biwaladi haka ne shi ma uban da aka haifa masa kar a cutar da shi a dalilin ɗansa kar a cutar da shi na'am misali a ɗora masa ladan ciyarwa abin da ba zai iya an san samun sa bai kai ba a ce sai ka biya kaza da ce ta shayarwa to kun ga an cutar da shi ko ko a ɗauko ɗan yana ƙare a dai so masa abin duk ba abin da ba faruwa ba yaro ƙarami jariri sai ta ɗauko ta mai so kun ga yanzu an galla za a ci uban yar sai ka daidai yaro to kar a cutar da uwa a dalilin ɗanta haka nan kar a cutar da shi uban a dalilin ɗansa la tarar wa la tira Allah ta'ala ya ce وعلى الوارث مثل ذلك اي وارث الاب وهو الصبي إيه يا وجب كاين ا مغا مي غاد اوبا شي ما كوتان كوتين wannan haki yana kai sa aw ala walihi fi mali ko ko a bisa walihin sa bai jibin tallamarin jari da wajen sarrafa dukiyar sa shi ma haƙin ciyar da wannan uwar yaro mai jigon yana kai sa haka ne haƙin yi mata sura an gane misali uban dan ya rasu amma akwai wanda yake gadan yara shi ne wanda koda yaron zai mutu shi dai gaji yara irin baffansa ne ko wansa ko wani abu to yanzu haƙin ciyar da wannan uwar yaron da take jegon dai mata sura to yana kan shi wanda ya gaji yaro an fahimta ko Allah ta'ala ya ce fa in arada tusala idan su iyayen uwa da uban sun yi nufin su yaye shi wannan yaro qabla al hawlaini kafin shekaru guda biyu sajiran saboda abin da ya bijiro sun yi nufin su yaye yaron kafin shekaru biyu an taradin minhuma ay ittifaqun minhuma a bisa daidaito tsakanin su wata shawarin da kuma shawara bainahuma tsakanin su da ta zahara maslahatu sabili domin maslahan yaron ta bayyana a cikin yin haka cewa a yaye shi kafin shekara suka yi nufin su yaye yaron kafin shekara biyu da uwa da uban a bisa shawara da kuma yarjejeniya tsakanin suka yi niyyar haka da wannan yake nuna mana akwai buƙatar a rika shawartar matan a lamarin ƴaƴansu duk abin da ya shafi ɗanta to a rika neman shawara da uwa kar ka aje uwa a gefe kawai ta ga kana yin wasu abubuwa in dai abin ya shafi ɗanta to ana shawartar ta saboda Allah ya ce an ta shawari ko a bisa shawara tsakanin su to yana da kyau ana shawartar uwa akan lamarin da ya shafi ɗanta an gane wannan ko wasu mazajen ba su da kirki wallahi ta yi cikin ɗan ta goya ciki ta haihu amma a ce wai ba ta da wani magana ba ta da sai a kayi ɗanta ai ba mata adalci ba wani uban hatta sunan ɗa da zai saka ba ruwansa da uwar ko ta yada ko ba ta yada ba sunan da ya gida ba ya saka kaga ba mata adalci ba ko ina ne kun ku shawara sai ku shawara ko cewa yaron nan wani suna ya kamata a sa a ina ganin sunan wane za a sa me dai ana a sa sunan wane sai ku shawara ku daidaita ko wasu har saɓani yake samu ba a kayi suna da za a yi waya to ana so a riƙa yin shawara ana shawartar uwa a kan lamarin ɗanta kar ka yi kafa ba ka ce ya kai ne mai gida kar ka yi haka ya sa'adaci shi ne idan ka yi suna a yaro da aka haifa to idan aka haifi wani sai ka ba ta dama to yanzu wancan na ba ki dama ki zaɓuwa za a yi ma suna haka za ta ji daɗi ko amma an samu namiji na farko ka sa babanka an haifi na biyu ka sa ƙanin babanka an haifi na uku ka sa kawunka ita tabbata da baban ne da kawun da wannan ai adalci da kai babanka mai suna aka yi nemi ka ce to wance na ba ki dama wa kike so aiwa mai suna a cikin dangi haka za ta ji daɗi ko to yana da kyau a lamarin da a rika shawara da uwarsa to haka maganan yaye in za a yi yaye a yi shawara tsakanin uwa da uba su ma matan wani sa'i kawai sai dai ka ga an yi wani abu ka ga yaro an hana shi nono sai an yaye shi ai to ba daidai ba ne ba ta gaya wa uban a yi shawara me kake gani ina so a yayi wa tunda ya kai wata kaza kuma ya fara shan tono yana kaza yana cin abinci to a samu dai shawara tsakanin su Allah ta'ala ce fala bina alaihi ba babu da fi a kai shi fi zalika ce haka su yaye yaron bai kai shekara biyu ba bata kar an samu shawara kuma maslahar yaron ne yin hakan ba zai cutar da yaro Allah ta'ala ce wai haratu idan kuka yi nufi kitabul al'aba wannan magana ne ga iyayen an tastardu auladakum ku nemi matar da za ta shayar muku ƴaƴan ku ba uwar ba ku dauki ainihin wato ku dauki ku yi jinga da wata mata da za ta shayar muku da shi wannan yaro naku fala bina alaikum fi ba da fi a kai ba da fi a gare ku kamar haka babu ne yanzu da aka zo sai aka yi shawara ta ce ita tana ganin fa ba za ta shayar da yaro ba tunda yaro zai iya karban nonon wata mata kana da halin biya to ni ina ganin a nemi wata mata a biya ta a shayar in har kuka yi haka tsakanin uwa da uba suka yi shawara to babu dai a biya wata mata ta shayar da yaro ya halatta to amma sai a kiyaye wannan dokoki na nasabar ko duk matar da shayar da yaron ta zama uwarsa ƴaƴanta sun zama 'yan uwansa to babu dai yin haka Allah ta'ala ce idza sallamtum ilayhin in kun bayar zuwa gare su ma aitaytum abinda kuka ba su ai aratu bi ta abinda kuka yi ku ba su lahun daga su ba shayarwa min al ajri na lada bil ma'ruf shar'an da abinda aka sani a shari'a abinda aka sani a shari'a ti bi nafsu bi sadadin rai a duba ga me ya dace a bayan aka yaddace ne aka biya ita wannan matar to ba dai fi ku dauke da wayliyan wata mata ku biya ta ta shayar muku da yaro Allah ta'ala ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah duk irin wannan bayanai da ake ana maimaita ku ji tsoron Allah ma'ana mai tsoron Allah shine kawai yake kiyaye dokokin Allah. Duk wanda yake fatari da dokan Allah to akwai rashin tsoron Allah ta dace. Wa alamu ku sani annallahu bima ta'maluna basir, lalle Allah ainihin wato bai gani ne bisa abin da kuke aikatawa. La yakhfa alaihi shay'un, ba abin da yake goya ga Allah. Da aka ku ji tsoron Allah a labar ƴaƴanku da kuma uwayen ƴaƴan da kuke ba su shayarwa. An gane wannan ko? Na'am. Allah ta'ala sai ya ce mai walwalida walladina yatawaffawna
minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra fa idha balawna ajalahun فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم.
تو bayan magana akan saki da abin da ke ta'allake da idda da shayarwa da hukuncin kowanne a bisa dashi dake, to anan kuma Allah ta'ala sai ya fara bayani akan matar da miji ya rasu ya bata. Li almutawaffa anha zawjaha, wanda mijinta ya rasu ya bata. Fa qala ta'ala, sai Allah ta'ala ya ce, walladhina yatawaffawna minkum ayyamutun, wadanda suke mutuwa da rashiyoku mazaje kenan. Yatawaffawna ala sigatil maf'ul, yatawaffawna saboda ai batar da su ake ko mutum ba shi yake mutuwa da radar kansa ba, daukar ransa ake. Daukar ransa ake ba yi sai lokacin da ya ga dama ne zai mutu ba. Yawwa, qul yatawaffakum malakul mautu alladhi ukhira bikum, shi yasa Allah ya ambata nan yatawaffawna, wanda suke mutuwa daga cikinku. Wa yadharuna ay yatrukuna azwajan, suke barin matayensu na aure a bayansu. Mutum ya mutu ya bar mata ko mata da yawa. Yatarabbasna ay yatarabbasna, za su yi jiran dako. Wannan lamul amri umanni ne Allah ke musu. Su matan da aka mutu aka barsu za su yi zama jiran dako, bi an fusina da kawunansu. Ba'adahum anin nikah, za su zauna bayan mazajen nan sun rasu, za su zauna ba za su yi aure ba. Wannan shi ne maganan iddar matar da mijinta ya mutu. Za ta zauna ba za ta yi aure ba, arba'ata ashhurin wa ashara, watanni hudu da kwana goma. Wata hudu da kwana goma za ta zauna ba yin aure. Za ta zauna a gida dakin mijinta da ya mutu ya bata, ba maganan yin aure, ba yin kwalliya, ba fita daga gidan sai inda babban larura ne ta taso. Haka za ta zauna tsawon wata hudu da kwana goma. Shi ne iddar matar da mijinta ya rasu. Dama abu biyu ne a kayan tako, da idda da takaba abu biyu ne suke haduwa. iddar shine wannan zaman da za ta yi, takabar kuma shine barin kwalliya, rashin fita a gida. Duk abin da yake kwalliya ne a dore ba za ta yi ba. Turare mai kamshi, sabulu mai kamshi ko yin lalle, sanya kwalli duk ba za ta yi ba, sa kaya na ado ba za ta yi ba. Haka za ta zauna wata huɗu da kwana goma. Ya tarabbasa da yanku su yadda za su zauna da kawunansu. A nan za mu fahimci wa ashe ba magana wai a saka ta a takaba ko a cire ta, ba mu. Ita takaba na mutuwa, iddar mutuwa automatic ne, da zarar mijin ya rasu to ta shiga. Shi yasa malama suka ce da miji zai mutu, labari bai zo ba sai bayan da aka yi wata huɗu da kwana goma, to ta gama wannan takaban ta iddar gaba ɗaya. Ba magana ai ce ne za ka ji labari bari ta shiga, ai ta gama. An fahimta ko? Ko kuma ji labarin mutuwar bayan da aka yi wata biyu, to sai ta yi wata biyu da kwana goma ta gama. Da aka ba wani magana a zo a saka ta, a nemo sabuwar kwarya, sabuwar taburma, a nemo bargo, a sa ta a ɗaki, a yi kaza, duk babu wannan. Al'ada ce ta gargajiya da maguzanci ko? Babu. Dole na mata bayani, har yanzu a ƙauyuka da ilimi ne za ka samu. Ai ta ba su wahala wai saboda tana ta kaba. A ce ba wanka, ba fitowa tsakar gida, ba kaza, ba kaza. Ai ta sa su a wani takunkumi, ko wannan ba daidai ba ne a shari'a. Za ta zanna wata huɗu da kwana goma, amma fa banda mai ciki. Idan mace tana da ciki mijinta ya rasu, iddarta shi ne haihuwa. Kamar yadda muka yi bayani a baya, ita mai ciki ko a sauta ko miji ya mutu ba ta gama idda sai ta haihu. An gane wannan magana ko? Shi yasa ita za ta yi amfani ne da abadan ajalai, ajali mafi nisa za ta ɗauka a nan. Idan cikin nata ya yi nisa, ya yi girma, sai ta haihu da wuri kafin wata wadda kwana goma ta gama idda. Idan cikin ƙarami ne, har aka yi wata wadda kwana goma ba ta haihu ba, sauran matan sai su gama, ita ba ta gama. Da haka ba lallai ne matansa biyu ko uku ko huɗu su gama idda lokaci ɗaya ba. Akwai yiwuwar a yi a bar wata, wa za a bari mai ƙaramin ciki. Ita sai sanda ta haihu ne za ta gama nata. In ku ta haihu da wuri to za ta riga su, sai ya zama ita ta gama. Na'am. Su gaba ɗaya ne, duk gaba ɗaya ne ba a ware wani 40 na farko ba, wata huɗu da kwana goma nan gaba ɗaya. Babu ɗaya, ba kwalliya, ba kunshi, ba turare, ba sa deshi ko atamfa mai tsada, kuma ba fita anguwa. Haka za a zauna. An gano nan ko? Kuma musulunci da ya zo ya rage musu da wainiya. Ai da a zamanin jahiliya shekara ake yin iddar matar da miji ya mutu. Shikenan, in ta bari ba, ai da haihuwan da cikin ya zube duka mun yi bayani a wancan matsalar iddar. Da haka a lokacin jahiliya iddar matar da miji ya mutu shekara ne. Shekara suke yi. Wata idda ne ta gargajiya ake a lokacin jahiliya. Tarmibil ba'arati ala ra'sil hawli. Za ta zanna idda ne da ake da kashin awaki. In mace mijinta ya mutu a lokacin jahiliya, sai a sa mata kaya mafi munin kaya za a sa mata. A sansun mokara a sa mata. A samu wata matsattiyar bukka, ɗaki mai matsi sai a ajiye ta. A sa mata kaya masu dauɗa munanan kaya. Ta zauna ba za ta fito ba a ɗakin sai ta shekara. Shekara a ɗaki. Ba wanka, ba wanki, ba canja kaya. Kuma a ɗaki ba za ta yi. Idan aka shekara, in shekara ta cika, sai a ba ta kashin awaki sai ta watso waje. To shi ne the end, kirin na masu fim. The end kenan ta gama. Sai a kawo mata wata dabba ko buɗiya ko jaka ko wani dabba, sai ta goga jikinta a jikin dabba. Zai yi wahala ta goga jiki a jikin dabba, dabbar ba ta mutu ba. A can kunsu da ta an kawo mata ta goga jiki a dabba sai dabbar ta mutu, to ta gama ta kama ke. Ya sa manzo Allah ce ai abu ne mai sauƙi yanzu, wanda da a lokacin jahiliya ga yadda ake balle musulunci ya zo ya ce wata kwana goma, ko ba ce ka taimaka ba, ba ce ta zauna dauɗa ba. kawai dai ta zauna a gida ba kwalliya shine kawai amma na jahiliya azaba ne azaba ne Allah ya sauwaje wal'alla al-hikmata fi taqdir al-iddati bi hadha al-miqdar ta iya yiwa hikimar kayyadewa gurgurdan idda ta wadda mabujinta ya mutu aka ce wata wadda kwana 10 annal janina cewa dan tayi jariri dake ciki ko idza kana zakaran idan namiji ne ya taharaku galiban da salasati ashuri yakan yi motsi gadabi idan ga wata wa in kana unsa yuko ya zama mace ne ya taharaku lil arba'ati yana motsi a wata an gane ko to galibi wannan abu yana faruwa a da kai ta mace za ta yi la'akari da ajali mafi nisa ne ko dai ta wata wata kwana 10 inda ciki ne ko kuma lokacin da ta yi wallahu alam wa hada fi ghayr al hawamil wannan fa banda mata ba ciki a wannan kaida amma al hawamil amma ba ciki fa idatuhunna an yabana ablahunna idda sukuda mutuwa akai aka batta shine ta haihu eh bi ayatul talaqi da ayat na suratul talaq da Allah ta'ala ce wa ulatul ahmadi ajaluhunna an yabana ablahunna wannan shine iddar mata tana da wal'amatu ala nisbi min dhalika bisunnah amma baiwa ita kuma iddar ta na mutuwa in mijinta ya rasu rabi ne rabin haka rabin da yani kamar yadda ruwa sunna nawa ne rabin wata uku kwana 10 wata biyu kwana 5 shine iddar mutuwa ta baiwa eh ita baiwa da mana ta rabi ko da wannan mai idda da jini sakin ta aka yi ta jini bi za ta yi ba jini uku ba aka haddi na bawa rabin na dare in bawa yayin zina bulala 50 ne in dane bulala nawa 100 ko in bai taba yin aure ba in ya aure fa rajam za a jefe shi ko to amma idan bawa ne na baci ko mace tai aure kuma tai zina ya za a yi akwai rabin mutuwa ba za ka bulala ba ai ba rabin mutuwa ko to ita ba za a kashe ta ba saboda ita kayan wani ne amma an dane za a kashe shi sai a mata bulala wallahu alam Allah ta'ala ce fa idza balagana ajalahunna yayin da su mata da suke zaman idda na mutuwa wato iddar su ta kare suka kai karshen iddar su wata hudu da kwana 10 nan suka kare to anan ma ko ta al'ada ko wai sai a tare ayi biki ai wance yau ta gama a takaba ta fita a takaba ayi gayya a zo a taro ya an zo wai ranar fitar takaba ta Allah sauwaje wallahi dona al'adu ne marasa dade wata mata ta mun waya wata rana wai gashi gobe mai gida zai gama takaba ba ai ma sa an ce ba wani dole duk ki bari ina ba ku hali ce duk ki bari karki komai tana magana wai kudin masa ne waye ba ba ce dama ba dora kike ba ka san gaske ko ai masa ai fura ai wade ne ai a taro wani ma dan jiran da mamacin ya bari shi za a dauka daga fura wace haka to ba wani maganan wani biki da za a yi kawai ta gama iddar ta ya kare Allah ta'ala ce fala juna alaikum babu ne fi a kayan ku kowanne ya kita matar kenan fi ma fa anna fi anfusihinna shi abin da matan za su aiwatar a kawo da su ba da yi guja da su min tazayyun na daga yin kwalliya in dai ta gama ta kafa ta to kai mahaifinta ko wanta kar ka hana ta ta caba ado ta yi kwalliya binta wa ta'rudu lil quttab kuma ta fujuro ta bayyana kanta ga zawarawa ba da yi dan tayi kwalliya ta dan fito abin ta za ta anguwa to karka ce ko ba gida ya leta tunda ta gama idan mutuwa ko in Allah ya kawo mata mai nema yace yana so shikenan sai ta aure saboda ta gama idda magana ya kare ku Allah ta'ala yace bil ma'ruf fi shar'a eh wato da abin da aka sani a shari'a wa idza tabarrajna wa balagna fi zina fa innahu yahrumu 'ala al-awliya'i iqraruhunna 'ala dhalik amma idan suna tabarruji suna bayyana kwalliya to nan ya wajaba ga su wane ya sahara yawa sai ta fito da gele sai kwalliya ta fito haka a barmata sai ka ce ya ko ba ki sai hijabi an bayyana wannan magana ku yawa komai za a yi shi ne gurgurdan yanda shari'a ta sani na'am idza kanat imra'atun fi iddati talaqin idan mace ta kasance tana idda da saki, idda saki take, aw wafatun ko idda ta mutuwa, fa innahu yahrumu ala rajulin an yaqtubuha li zawaji qabla an tanqadi iddatuha. To haramun ne ga wani namiji yayi magana ya neme ta da aure kafin ta gama iddarta. Haramun ne kai magana da ita da sunan zaka aure ta. An bai ci wannan ko? Eh, haramun ne. Tana idda mijinta ya sauta bata gama ba, kar kai magana da ita. Tana idda mijinta ya mutu bata gama idda da ta kaba ba, kar ka mata maganan neman aure. Ka jira. Inda rabonka za ka samu ko? Wa man aqada zawaja mar'atu mutaddatin. Duk wanda ya aure mace tana idda, bata gama idda ba ya je ya aure ta. Wata lazzada biha har ya je ya kwanta ya ji daɗi da ita. Ala zalika a wannan yanayin. A bisa wannan auren da ya yi na idda din ko? Fa innaha taharamu alayhi abadan. To ta haramta gare shi har abada za a rama. Saboda aure a cikin idda ba ta can aure. Aure a cikin idda ba ta can aure. Za a raba auren kuma har abada ba su fara aure ba. To amma idan an ɗaura auren tana idda ba ta taru gidansa ba sai aka gano ba ta gaba ba. Sai ta koma ta ƙarasa idda sai a sake wani aure. Haka malama suka ce. Allah ta'ala ce wala junaha alaikum babu laifi a kayanku fi ma arattum bihi min kitbatin nisa. Cikin abin da kuka yi bujiro da shi, kuka saka ya jirwaye da kaman wanka a wajen neman auren mata almutawaffat kunna azwajuhunna waɗanda mazajin suka mutu. Hiddati a halin da suke idda. An hana ka fito ka neme ta da aure, amma idan kai wata magana jirwaye da kaman wanka kaɗan saka ya to ba ne. Saboda gudun karkaje a bari ya huce rabon wani shiga. To an hana ka fito ka ce kana neman ta, amma za ka iya ɗan bin wata shortcut kai wata kinaya yanda za ta gane kana. An gane magana ko? Kai Allah, akwai rangwame ciyar lamarinsa. Ina misali ce ka kaunin insani kamar mutum ya gaya matar da mijinta ya mutu, matsalan misali innaka la jamilatu, kai amma fa kina da kyau. Za ta gano ko ba ta gano ba? Na'am. Wa man yajidu mislaka, ko kace kai amma duk wanda ya samu irin ya dace wallahi. Duk wanda ya samu mata mai hankali irin ki ya dace. Wa rubba rajulin fiki, ko yace mata kai amma fa akwai masu faɗe aurenki suna nan da yawa. Akwai masu bukata aurenki da yawa. Ka ga wannan kai sai baka ce mata kana nan ba ko? Amma maganan da ka faɗa za ta gane da wata magana. In ka mata za ta sa ka alis, ta gano ne naka dutsa. Duk wanda ya aure ki ya dace. Ni ma ko ina so na ƙara aure. Gaya mata wannan magana, sai amma kai shiru ya nan ko? Banda maganan waya ko ana wani chat ko wani aiki a duk wani abu ne. Ka dai faɗi wata magana da za ta gane kana da interest. Ba laifi. Ba laifi a kayan wani. Aw akanantum, ko kuka ɓoye azumartum fi anfusikum, kuka ɓoye a rayukanku. Na nufin auren kana so ka aure ta amma sai ka ɓoye baka gaya kowa ba. Baka fito kuma ka ɗan mata wani alama da za ta gane ba. To babu laifi wannan. Ka ji kana son matar da take idda ba ta gama idda ba, ka ɓoye a ranka ba daidai. Amma banda son matar wani ba, wannan kan ba daidai ba ne ba. Amma matar da miji ya mutu ya bata, ka ji kana son ta a ranka, kai dai baka faɗa ba, to ba kai laifi ba. In ku ka faɗan sai ka ɗan yi jirwaye da kaman wanka ta gano, sai ka tsaya iya nan, ba kai laifi ba. Alimallahu, Allah ya sani, annakum satadhkurunahunna. Lalle ku da sannu za ku na ambatan su wannan matan. Wala tasbiruna anhunna, ba za ku yi haƙuri da su ba. Fa abaha lakum ta'abu, sai Allah halatta muku yin jirwaye da kaman wanka. Walakin la tuwa'iduhunna sirran, sai dai kar ku yarjejeniya da su a asirce. Kamar kana mata waya ko kana mata chat. To hajiya ya dai saura kwana nawa ki fita ne? In kin fita ba ki gaya ina nan zan aure ki, bai halatta ba wannan. Kar ku musu wani yarjejeniya koyi na neman aure ne, an gane ko? Bai halatta ba a ce kai da ita kuna wani magana. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, sai fa idan kun faɗi magana wanda aka sani, shine dai wannan jirwaye da kaman wanka din, iya wannan maganar ka tsaya nan. Ya halatta ku yi haka, wala ta aje muku godatan dika kan ku himmantu wajen daura aure akai idda in dai mace bata gama idda ba to kara kuskura ya haka kar ku haka hatta barugal kitabu ajala hasin tafi wato ya kai ajalin sa mana iddan nan ta isa ajalinta to nan ne za a diba idda ta kare wa alamu kusani anna allah ya lakwa fi anfusikum fahadan lalle allah ya san abin da ke cikin rayukanku na wannan niyya da allah ya sani fahadaru da haka ku ci yayi allah ta'ala ku ji tsoron azabarsa wa alamu kusani anna allah ghafurul halim lalle allah bai yawan gafara ne eh kuma mai hakuri ne shi allah ta hanyar jirkinta azaba ga wanda ya cancanta masa azaba mutum zai tabarna a duniya amma allah sai ya kyale shi an fahimci wannan ko da haka a takaice dai matar da mijinta ya mutu da matar da aka sake ta bata gama idda ba haramun ne a daidai su da aure amma a iya nuna alamar ana son a auri matar da miji ya mutu ya bata ta hanyar saka ya magana kunshashiya da za ta gane ko kuma matar da aka mata saki na karshe ita ma a iya mata wannan alama saboda ai mijinta na baya ba shi da yakan dawo da ita ko tauran ma iya nuna mata alamun ana so da amma ba za ku fili a bayyana ba amma wanda miji ya mata saki daya ko aka yi masa saki na biyu wannan bai halatta ka nuna mata alamun kana nan ba bai halatta ba ko magana da ita haramu ne saboda matar aure ne har yanzu matar aure ce karkashi mata tofa idan kin gama banna nan har ma ba wata kullalle ne ya mijin ya ce zai dawo ta kidawowa saboda waccan ya mata magana ya ce zai aure ta wannan haramun ne a shari'a bai halatta ba waɗannan ne duka a dokoki ne da Allah ta'ala ke ambatawa a cikin littafin sa mai tsarki saboda al'umma su kiyaye a samu kyakkyawan zamantakewa a samu rayuwa mai kyau to anan da mu takaita saboda lokaci Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba da aya ta 236 Allah da ta dace akwai tambaya ko babu wa alaikum salam wa kware kuwa idan mijin ya rasu a tsakiyar wata ko haka ne nake ko lissafin ta kaba eh za a fara daga ran da miji ya mutu za a fara kaga idan misali ya rasu wata yana 15 in aka je 15 na wani wata an yi 30 an gane magana ko to haka za a gina lissafin sai a cika ta wata ya kare kaga an yi 35 ai 45 sai a kara kwana 5 haka za a yi lissafi ne daga ranar da ya ainihin mutu haka za a lissafawa in wata ya zo tsakiya ɗaya ya kare wani watan biyu haka za a kai ba za a jira a ce sai farkon wata za a dawo a fara lissafi daga watan da ya rasu a ranar za a fara lissafi wallahi wa alaikum assalam na'am na'am ta gama idda ba san ta gama ba idan har sai da ta gama bai dawo da ita ba to sai dai a sake sabon aure lokacin irin na da ne sada zuwa sai ya ji ya hira ta kuna ta yadda yan tana da dama sai Ali ba zan aure ka ba takara zai sabuwa ko inda ma da wasu da ka kaya suna nan suna solo kaga yake ya same ka eh zaka dawo daga square one ne tun daga farko zaka fara yanzu hira da kai ta zuwa kana makewa da yin katangan haka zaka dawo sai ta yadda saboda ta gama idda ka bari damar ka ta wuce wace ka bari har ta gama kana ne mai zota in ta gama to yanzu damar ta ne sai ka bi kane ba in ta yadda ta amince to nan ne sai ka sake ba da sadaki sai a sake aure aje mun karanta cewa bai halatta ga iyaye ko wanda ya su hana a sake auren ban an daidai ta ko to da ka dawa daga farko za a biya ta sadaki in ta ce sai ka mata zannuwa ba kuma dole in ta ce sai ka bata kudin walima dole ka ba ya kayya yanzu sabon da abu za a faru ba na baya bane sabon aure ne wallahi na'am
hukuncin ba
yana kanta an cire mata ɗa ta ci gaba da jini ko tana nan a cikin nifasi sai ya ɗauke inda bari ta yi ne dan bai kai cikakken halitta ba ta barar da ciki da wata biyu ko uku wannan jinin ya zama na istihaba amma dan da ya nuna alamar da ya fito akai barin sa ba rai to zaman jiran jiran difasi da ta sai ya dauke ta yi wanka ta dawo sallah da sauran ibada da ko da sai su ai haikuwa ne ai cirewa da akai jinin da ya ta zuwa duka difasi sai ta jira ya dauke na walin da wuce ta shi kenan ina kyauta ta bashi kyautar kudin ta bashi ya kawo kware kuwa yayi aure yayi amma ba za a yafe ba za ta yafe ta ce kawai ta taya da daura haka kuri ba zai ba dole sai da sadaki eh ba wani abu wannan yayi sai a koma a zama na'am ko ake magana sana
so ai in aro ne kuma
ta na'am idan bukata ne ta kama aka kira ta a waya za a mata taziya za a gaishe ta za ta yi amma yin amfani da waya ana kalle-kalle ya za ta yi wannan miji ya mutu har ta zo tana nutsuwan budewa tana kallon duniya a wannan ka ya zama shagara kuma ai wannan jimamin da take ciki wannan zaman ta kabar akwai alamar tausayi ko a yi musharaka da ita wajen jimamin shara ta zo kuma tana ta bude Facebook tana WhatsApp tana ta wani surutu a iya bukata da ya kama da gaisuwa magana a waya za ta amsa ka kunna wa'azi ta ji duk wannan ba a rasa ba fita a gidan ne dai sai da dare ne ba kwara na'am matar da ta yi barin cikin wata ɗaya wannan jinin ba jinin nifasi ba ne bai hana ibada yanzu muka yi magana wannan jinin sunansa istihaba ba zai hana ta sallah da azumi ba bai hana awal sai cikin ya girma ne ya zama ɗa ɗan da aka yi barin ya kai halitta to nan ne jinin ya zama na nifasi wallawa da haka za ta yi azumi sai kuma wannan lura ne na rashin lafiya zai hana ta ko da yana zuwa za ta yi azumi sai kuma wannan lura rashin lafiya ne kuma ba ta jini ba za ta yi sallah za ta yi azumi wallahi Allah da tsada sai na tuwa wallahu salla ala muhammadin wa ala muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait وقنا وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يتم ما عليك ولا يعز من عليك تبارك تبرأت عليك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم اكفنا بهلاكك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بهلاكك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وأقول أنا الحمد لله رب العالمين.